This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Ma'azi ce tare da Zahra Aminu fage da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Asabar 9 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren VOA tare da wakiliyar muryar Amurka Abuja Madina Dauda wacce ta jagoranci tattaunawa da wasu baki uku. Turakindas Alhaji Sama'ila Sani wanda ya ga zabukan Amurka a shekaru 15 da Dan Juma Abdullahi wanda ya zama da karatu a jihar Pennsylvania har na tsawon shekaru 10, sai kuma shugabar gidan talabijin na zamani TV da cibiyar koyar da aikin jarida mai suna Zamani Media Institute Fatima Dabu. Madina da bakin nata sun yi bitar zaben Amurka da ya gudana, inda tsohon shugaban kasa Donald Trump ya lashe zaben da rata mai yawa. Sannan sun yi bita akan yadda suke kallon Amurka cikin kasu shekaru hudu masu zuwa karkashin wa'adin mulkin Trump na biyu. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Kuma a yau shirin zai kawo muku amsar tambayar da mai nasara Nasarawa Funtuwa ya yi, wanda ya nemi masaniya a game da abin da ya kawo rikicin Sudan da kuma yadda za a magance shi. Amma da farko, Zara za ta fara da karanto mana labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Jami'an kiwon lafiya a Palestine sun ce akalla mutane 13 ne suka mutu sakamakon wasu hare-hare biyu da Isra'ila ta kai a Gaza. A yau Asabar, ma'aikatar lafiya ta Gaza ta faɗa cewa ɗaya daga cikin hare-haren ya afka wata makaranta wadda aka mayar a matsayin matsuguni ga waɗanda suka rasa mahallansu a unguwar Tufa da ke gabashin Gaza, inda ya kashe akalla mutane 6. Jami'an asibitin sun ce an kashe mutane 7 a wani hari da aka kai a wani tantuna a birnin Khan Yunis da ke kudancin ƙasar. Rundunar sojin Isra'ila ta bayyana cewa an kai harin ne kan mayakan ƙungiyar jihadi ta Palestino. Isra'ila ta sanar da fara kai kayan agaji a arewacin Gaza. Mataimakin ministan harkokin wajen Rasha ya ce Moscow a shirye take ta saurari shawarwarin da zababben shugaban Amurka Donald Trump ya bayar na kawo ƙarshen yakin da take yi da Ukraine. Sergei Rykov ya ce Moscow da Washington suna musayar shawarwari game da Ukraine wajen kawo ƙarshen yakin, sai dai bai fayyace ko tattaunawar tare da gwamnati mai ci ne ko kuma tare da Trump da membobin gwamnatinsa mai jiran gado. A nasa bangaren, babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya tabbatar wa Ukraine goyon bayan kasashen Turai a ziyarar da ya kai birnin Kyiv a yau Asabar. Jami'an Ukraine sun ce wani jirgin saman Rasha mara matuki ya kashe mutum ɗaya tare da raunata 13 a birnin Odessa mai tashar jirgin ruwa a cikin dare. Masu fafutuka a fannin kiwon lafiya sun yi gargaɗin cewa matsalar sauyin yanayi ita ma matsalar kiwon lafiya ce, kuma dole ne a magance su gaba ɗaya domin ceton duniya da al'ummomi masu zuwa gabanin taron sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya a mako mai zuwa, wanda za a gudanar a birnin Baku da ke Azerbaijan. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a cikin wata sanarwa ya ce dole ne ƙasashe su ɗauki matakai masu ma'ana domin kare al'ummarsu da bunƙasa albarkatu da rage yawan hayaƙin da ke gurɓata muhalli da kuma samar da zaman lafiya da yanayi. Tedros Adhanom, babban daraktan hukumar lafiya ta duniya, ya ce taron na COP29 dama ce ga shugabannin duniya wajen taka muhimmiyar rawa don hada harkokin kiwon lafiya tare da sauyin yanayi. A shirye-shiryen taron yanayin, hukumar lafiya ta duniya tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyi fiye da 100 da kuma ƙwararru 300 sun tsara wani shiri na kare lafiyar dukkan al'umma, kimanin mutane biliyan 3.6 a duniya. Wani dan kunar bakin wake ya tayar da bom a wata tashar jirgin kasa mai cike da cunkoson jama'a a lardin Balochistan dake kudu maso yammacin Pakistan a yau Asabar, inda ya kashe akalla mutane 26 tare da jikkata wasu fiye da 60. Babban jami'in 'yan sanda Muhammad Baloch ya shaida manema labarai cewa fashewar wani abu mai karfi a babban birnin lardin Quetta ya afku a wurin jiran fasinjoji, inda kusan mutane 100 ke wurin a lokacin. Jami'an 'yan sanda da na asibiti sun ce a cikin waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikkata akwai sojojin Pakistan, waɗanda su ne dama aka kai wa harin. Shahid Rain mai magana da yawun gwamnatin lardin ya ce akalla mutane 10 daga cikin waɗanda suka jikkata suna cikin mawuyacin hali. Wata ƙungiyar masu tada ƙayar baya, Baloch Liberation Army, ta ɗauki alhakin wannan mummunan harin, inda ta yi ikirarin cewa wani memba na ƙungiyar ɗankunar baƙin wake ya kai hari kan jami'an sojin Pakistan. Prime Minister Shehbaz Sharif ya yi Allah wadai da harin bom ɗin a Quetta, ya kuma sha alwashin hukunta waɗanda ke da hannu a harin, a cewar ofishinsa a cikin wata sanarwa a Islamabad. Hulda Mamani Hitsley ta kafa tarihi a ranar 4 ga watan Nuwamba, inda ta zama 'yar gudun hijira ta farko daga ƙasar Kenya da aka zaɓa a Majalisar Wakilai a Minnesota a nan Amurka. Hulda ta bayyana nasarar da ta samu a matsayin jajircewa da juriya da azama da kuma cimma mafarkinta na Amurka. Hulba ta shaida muryar Amurka cewa tana cike da shauƙin fara aiki a matsayinta na zababbiyar jami'a. Ta ce nasarar ta alama ce ga gwagwarmayar da iyayenta da 'yan uwanta suka sha a Amurka. Kafafen yada labarai suna ta yada nasarar da Hulba ta samu, lamarin da ya ɗauki hankulan kafafen yada labaran Kenya, inda aka gudanar da bukukuwa a garinsu na asali Niamboyo, wanda ke da sa'o'i 8 da Nairobi, babban birnin Kenya.
A gaida Zahra Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To yanzu lokaci yayi da zamu koma gefe guda, Madina ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
To jama'a, ina muku maraba da shigowa zauren VOA. Yau ina tare da baki manya guda uku. Ina tare da Alhaji Dan Juma Abdullahi, Hajiya Fatima Dabo, sai kuma Turakin Das, Alhaji Sama'ila Sani. Ina muku maraba da shigowa wannan zauren.
Barka Hajiya Madina.
Yawa, to yau zamu tattauna ne kan zaben Amurka da aka kammala shekaran jiyan nan. Bari mu fara da kai da Alhaji Dan Juma Abdullahi, inji daga gare ka. Ya kaga yadda zaben ya gudana?
Alhamdulillah, an yi zabe, an gama, muna taya Amerikawa muna da kammala wannan zabe da aka yi. Ba hargitsi, ba tashin hankali, ba tafiya kotu. To ba abin da za a ce sai mu ce musu muna taya su murna kuma masha Allah. Bayan haka, ni abin da ya bani mamaki shine idan har an ce da Kamala Harris, wato 'yar takarar Democrat, da shi Donald Trump da ya ci zaɓe, suna tafiya kunnen doki, ainihin sakamakon zaɓen ya nuna cin da Donald Trump ya yi ya bata rata sosai. Gaba ɗayan kika dubi kurun da ya samu a electoral votes, wajen 200 da kusan da yawa kurun, ya ma wuce 270 da ake nema. Kuma a popular vote din ma,
wato a kurun da 'yan ƙasa suka kada,
wanda 'yan ƙasa suka kada, watan ya bata rata sosai. Da yawa mutane Amerika sun jefa mishi abinda suke so ne, saboda haka za mu taya su murna, kuma ba abinda za mu ce sai dai Allah ya sa ya musu aiki, tunda sun yi ne saboda sun ga alaman za su samu canji, zai musu aiki. Allah kuma ya sa wato kuru'unsu ba za su zama na banza ba, zai musu aiki a samu canji a Amurka.
Sama'ila, ka ji bayanin Dan Juma da ya ce Donald Trump ya ba Kamala Harris rata da har ya bashi mamaki. Wannan rata na kusan miliyan 5 da wani abu ya baka mamaki?
Assalamu alaikum. Bai bani mamaki ba, saboda darasi biyu ne ya kamata a ce an dauka daga wannan zaben. Na farko, idan mutum yana takara, ya mai da hankalin sa gurin neman kuri'a. Na biyu kuma akwai abubuwan da ya kamata a mai da hankali akai, kamar wurin neman kuri'a na farko. Abubuwan da suka yi tasiri sun hada da kamar amfani da social media,
kafafen yaɗa labarai.
Yawwa, sannan kuma akwai yanayi da ake ciki a ƙasar. Tattalin arzikin ƙasa ya tabarbare, kuma yaƙi da ake ciki da shauransu. ‘Yan ƙasa abin da ya dame su shine a gina musu ƙasa. To suna ganin yanayin da ƙasa ta shiga, su cikin su ne fi da musu da kuma halin da suke ciki. Ba wai a yadda duniya take kallon Amerika ba. Amerika su suka ƙirƙiro demokradiyya. Kowa a gurin su ake ɗaukan
darasi. Ke koyo.
Yawwa, to idan haka lamarin yake, ya kamata a ce su mai da hankali wurin tabbatar da cewa suna tafiyar da demokradiyyansu akan tsari, sannan kuma su tabbatar da cewa ba wai demokradiyya kawai, ba wai darasin demokradiyya kawai za a ɗauka a gurin su ba. A duba tattalin arzikin ƙasa. Kullum hankalin su yana Afirka, a cewa wannan ƙasashe ne masu tasowa, ba su da shugabanci, ba su da wayo. Amma an zo yau ana abin da ake kira global recession. Kowace ƙasa ba girma ba, komi girman ƙasar sun shiga wani yanayi. To su ‘yan ƙasar da ilimin su da zamani da aka samu yanzu da kuma abubuwan da fasaha da suke da shi da komi, a ce kuma ‘yan ƙasar suna cikin wani yanayi. Ai, su wannan yadda ake ganin su daga sauran ƙasashen duniya bai dame su, amma abin da ya dame su shine a mai da hankali wurin tabbatar da cewa yawa ƙasa na tafiya, komi na tafiya daidai a ƙasa.
Bari in zo gare ki Fatima.
Yaya zaben ya zo miki? To ni dai wannan zabe zan ce tintin na san haka zai faru. Saboda na dan yi nazari na duba na ga cewa lokacin da suke takara sosai kafin a zo zaben, zaki ga cewa ana kamala ana Trump. Ta bashi really run, ta bashi zan ce sun yi gasa, sun buga sosai. To amma dama daga sanda na ga cewa ana cewa shi ya samu vote 48, ita tana da 47, can yana da 45, tana da 40.
Suna ta tafiya kan kan.
Kawai ni jikina ya bani, kuma ni a nawa yakinin ne duk inda mace take kan da namiji, to idan aka zo na ƙarshen namiji ne yake ci. Saboda aikin ga masu yanke hukunci masu duk wani abu maza ne. Kin gane ki? Duba ka Electoral College. Tana da 223 ne, shi na 276. Kin gane? Mutane da ba su kawo ka ba, amma kin san za masu Electoral College ai sun iya wannan dama. Sun riga sun yanke hukuncin su. Kuma kamar yanda Turaki ya faɗa, cikin America ne ya dame su. Akwai wasu policies na Democrat da suka ɗauka da ya bata musu da basu ji daɗi ba, basu aminta da irin yanda suke gudanar da mulkin su ba. To kin ga wannan yayi tasiri. Kuma ita Kamala, na ji daɗi ta karɓo abin, kuma ba tashin hankali, ba faɗa, ba wani abu. To ni ina ganin kamar wannan ya kamata ya zama haka ɗin shine ya fi daidai ga duk wanda aka bashi rata, ya fi alkhairi akan duk wanda aka kada shi.
Alhaji Danjuma, yanzu an ba Donald Trump dama karo na biyu. To akwai abubuwan da ake kuka da su na cewa wannan shugaba da ya karɓa yanzu bai cika aikata abin da yake faɗi ba. Ya kake kallon tasirin wannan zaben da ya ci?
Yawwa, to shi dai ya kamata wato ya zauna yau kansa karatun tanisu ƙarerayi da yake ta yi, ya faɗi abubuwa wanda ba daidai ba, da cin zarafin mutane tun ba ma 'yan jarida ba, yana jin kowa kurin ba daidai yake ba, ba wani mai gaskiya sai shi. Ya kamata ya daina. Abu ne da wasu kan ce rashin mutunci, wani lokaci yana da rashin mutunci, kuma ya kamata ya tausasa ya ɗan canza. Bari in baki misali. Lokacin da ya faɗi, ya ƙi yadda ya faɗi.
2020
da ya faɗi, ya ƙi yadda. Akwai fare da ake zuwa a yi hand over, ya bayo bada, yake tafiya, ya rubuta hand over kurin ya ajiye, wannan ya tafiyarsa. Kin gani? Saboda haka ita kuma Kamala tana ganin alaman ba za ta ci ba, ta kirawo shi,
ta taya shi murna.
Biden shugaban kasa wanda yake kan gado yanzu, ya kirawo shi, ya taya shi murna. Shi da shi ne ya faɗi ba zai yi haka, zai yi kokari ne ya ce an saci zaben kaza kaza da wayansu kazafi dai da wayansu abubuwa makamanta haka. To ya kamata ya daina. Sannan kuma cika alƙawari na da kyau a siyasance. Wani lokaci akan samu dai yakan yi wuya dan siyasa ya yi magana ya ce zai kaza ya zo ya cika, amma ya kamata Trump ya yi kokari alƙawuran da ya musu ya samu ya gyara. Akwai yaki a Ukraine, akwai yaki a Gaza, Israel ke yi da Hamas, duk wa'annan, wanda kuma akwai taimakon America. Ya kamata ya zauna ya diba ya gani ya ga yaya za a yi a kawo ƙarshen wa'annan abubuwa. Alƙawarin zai yi, saboda idan ba hakan aka yi ba, babban alƙawarin da ya yi wanda ɗan uwa Turaki ya yi magana a kai, wato gyara tattalin arzikin Amurka ɗin, ba zai ma samu ya yi ba, because kuɗi ne sosai in billions ake dauka ana tura wajen maganin yaki din a Ukraine da kuma Gaza Middle East. Saboda haka ya kamata ya zauna kansu karatun tanus ya ga abin da zai iya yi.
Turaki yanzu cin zaben nan da Donald Trump yayi an samu ci gaba a bangaren sa domin jam'iyyar sa ce yanzu take rinjaye a majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai. Kana ganin wannan zai kawo wa kasar Amurka irin sauyin da mutanen Amurka suka zabe shi akai?
Eh to kamar yadda Alhaji Danzuma ya bayani shugaban kasa ne da aka san shi da daukan alkawari da kuma sabawa. Kuma kamar yadda ne fadi daga farko nace yanayi da ake ciki yanzu a kasar Amurka da sauran kasashen duniya kuma zaben sa da aka yi an zabe shi ne saboda ana gani zai kawo sauyi. To idan bai kawo sauyin nan ba za a yi masa bore ko da suke da rinjaye a duka majalisun biyu. Yanayin da ake ciki yanzu babu wani maganan jam'iyya ko me gani aka yi zai kawo sauyi. Ya mai da hankali ne wurin matasa da kuma jihohi manyan jihohi kamar su Pennsylvania da su Michigan inda a kuriyu suke da yawa. Nan ya je samun kuriyansu. Amerika tana cikin wani yanayi yanzu. Kawai abin da ya da mutane shine sauyi. Idan bai kawo sauyin nan ba duk alƙawarin da ya dauka in bai cika ba to tabbas za a shiga cikin wani yanayi.
Saboda Amerika dama ba ƙasa ce da za a mata irin wannan wasa ba. Fatima, kina ganin zai samu gudanar da mulki yadda yake so duk da cewa majalisa ta zama kamar tashi ce?
Eh to ni na ganin kamar zai samu saboda me? Ya samu ƙuri'u ne saboda yana ganin ya musu alƙawarin sauyi. Tunda waɗannan tura suke mulkin su sun sa mutane suna ana ganin sun sa mutane a tashin hankali. Kamar yadda suke fada kudin abin nan dinka gara ma Nigeria a inda nake jin suna fada a America saboda zaka ga mutum ana biyan shi kudi da yawa mai tsoka to amma idan fa ya tafi siyayya haka zai dan koko da wannan kudin nashi dan abu a leda to abu ne kusan duk duniya to kuma shi yazo ya nuna musu cewa a'a wannan rayuwar taku za ta canja kuma za ta canja saboda me saboda na yadda tunda su ne da yawa su ne masu majority kuma sun yi mutane alkawari za su kawo sauyin nan sun san idan ba su kawo sauyin nan ba za su sha da dadi ba kin san Amurkawa za su fito ne konsu da kokotarsu su fito bakin titi su kwana su tashi su ce ba su yadda ba.
A nan muka kawo karshen wannan shiri a yau inda muka yi bitar yadda zaben Amurka ya gudana sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Danjuma Abdullahi da Turaki Sama'ila Sani da Fatima Dabo da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Sannan a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Ga Ibrahim Ka'almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Ko me ya kawo rikicin kasar Sudan? Shin ta yaya za a magance yawan rikici-rikici a kasar? Mai tambaya mai nasara kuntuwa. Assalamu alaikum BOA Hausa, dan Allah ku tambaya mana masana muhalli dalilan fari a wasu kasashe da ke kuryar Afirka da ma wasu yankuna na kasar China da ke nahiyar Asiya a lokacin da wasu kasashen duniya kuma ke fama da ambaliyar ruwa. Mai tambaya Malam Aminu Adamu, Malam Madori, jihar Jigawa, Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan musabbabin rikicin Sudan da kuma mafita. Idan mai tambayar Malam Mai Nasara Nasarawa Kuntuwa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a Shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga wurin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda ya ce:
lallai rikicin Sudan na baya-baya na wato wanda ake ciki yanzu ta samu asali ne tsakanin manya-manya mutane guda biyu wato sojojin kasar ne. Wannan mutane guda biyu wanda yake cikin sojojin Sudan babban su wanda ake kira General Abdul Fattah Burhan da kuma wanda yake jagorantar sojoji na musamman wanda shi Umar al-Bashir lokacin da yake mulki ya assasa sojoji na musamman nan general nasu shine General Muhammad Hamdan Dagalo. To waɗannan mutane guda biyu su ne suka kawo rikicin da muke ciki yanzu. To in Sudan yanzu za ta koma turbar demokradiyya, waye daga cikin su zai jagoranci sojojin Sudan? Wannan rigimar ne ya faɗo tsakanin mutanen nan guda biyu, kowa yana so ya jagoranci sojojin nan, asali ma ba sa son barin mulki ma gaba daya, shi yasa suna faɗa tsakanin su. Wannan faɗa tsakanin mutane guda biyu shi ya kawo rigimar da ake ciki a cikin Sudan yanzu. Amma wannan rigimar ina ta samo asali? Ta samo asali ne tun zamanin shi Umar al-Bashir lokacin da yake mulki. Kaga shi wai yayi mulkin Sudan shekaru 30 da wani abu. A wannan shekarun sa na 30 din kun tuna akwai lokacin da aka yi rigima a Southern Sudan, akwai sojoji na musamman wanda shi al-Bashir din ya assasa wato Janjaweed suka taya shi fada a wannan lokacin. Da aka gama fada da waɗannan mutanen shekaru da dama da suka wuce, sai ya dauko su ya zo ya hada da su a 2013, ya kira su Special Forces, ya bar sojojin kasan a gefe yana amfani da su, su suke taya shi mulki, su suke protecting nashi lokacin da yake kan mulki. Da suka zo kusa da shi al-Bashir a 2013 suka zana da shi har zuwa 2019, sai shi wannan General Muhammad Hamdan din ya hada hannu da wannan hafsan sojojin Sudan wato General Abdul Fattah Burhan, suka hada hannu kuma suka shirya wa shi al-Bashir makarkashiya, suka kore shi. Shine aka yi ku na 2019 inda aka sallami shi, aka kama shi Umar al-Bashir, aka je aka kulle shi. Sa'annan yan siyasa suka tashi kamar za su yi wani rigima na dan lokaci dan, sai wayannan sojojin guda biyu suka ce musu to ku zo mu hada mana mu yi civilian military government, wato gwamnatin tsaka da sojoji da kuma yan siyasa a ciki, wato gwamnatin hadaka. Sai aka kira su aka zo aka hada. To wayannan sojojin guda biyu suna cikin gwamnati, su ne masu dola da kuma babban dan siyasa da yake ciki, wanda yake cikin wannan hadakan shine Abdullah Hamdok. Suka zanna 2019 zuwa 2021, wato shekara biyu, ko kuma za mu ce by 2021 sai su wannan sojojin guda biyu har yanzu sai suka yi juyin mulki, suka sallami wannan dan siyasa. Hasali ma tun lokacin da suka sa shi, su wayannan sojojin guda biyu sun dauki madafan iko da yake da duk abin da yake da muhimmanci a cikin Sudan, suka dauke shi suka sa ma kansu, suka bar wa dan siyasan nan ba abin da suka samu. Daga karshe suka zo suka kore shi a 2021, wato last 2021 sai su guda biyu din suka dauki mulkin Sudan gaba daya, suka sa ma kansu. Su ne sojoji, su ne gwamnati, su ne waya, duk abin da ka sani a Sudan su wannan mutanen guda biyu. To amma har yanzu abin da na gaya muku a farkon nan, dan adam koyaushe mulki yake bukata, koya yake. Wa'annan mutanen guda biyu da suka hada kai suka kori al-Bashir, Umar al-Bashir, suka hada kai kuma suka kori shi Abdullah Hamdok, wato dan siyasan da suka yi jagoranci lokacin da aka kori shi Umar al-Bashir. To yanzu fada ne ya barke tsakanin su, wannan abin da ake cewa personality clash, conflict between two personalities. Wa'annan mutane guda biyu din nan kowa yana son mulkin kasan, irin abin da ya faru a Najeriya ne, civil war da muka yi a Najeriya shekaru da dama da suka wuce, wato conflict ne tsakanin tsakanin shi General Gawan da kuma General Ojukwu a Najeriya an yi irin wannan rigimar. Aka gagara samun mafita shekaru uku aka yi ta fada a Najeriya, daga ƙarshe da aka samu mafita lokacin da ita gwamnatin Najeriya ta fi ƙarfin Ojukwu. To wannan rikici da ake da shi yanzu a Sudan din nan irin rikici ne. Shi wannan Hamdan din nan Russia tana supporting nashi, tana goyon bayansa, suna bukata su yi aiki da shi. Shi kuma wancan Abdul Fattah yana samun support na irin su America da Saudi Arabia, wanda ba sa bukatan shi Hamdan ya samu mulkin kasan. To kaga irin waɗannan in ana samun forces daga waje suna shiga cikin ƙasa, suna taya mutane guda biyu fada, to kamin a samu mafita yana da wahala. Kuma ka san ita Sudan dama tana da tarihi na rigingimu da dama na cikin gida. Waɗannan tarihi na rigingimun duk zai iya tasowa yanzu cikin wannan tafiyar da suke ciki. Kuma za ku duba ƙasashen da suka zagaya ita Sudan, ƙasashe ne wanda su ma suna da tarihi na rigingimu, wato irin su Libya, Libya, Chadi, Ethiopia da Egypt da sauran waɗannan ƙasashen da kuka sani duk suna daga cikin ƙasashen da suke ƙara kawo wa Sudan rikici na cikin gida. Domin duk inda ake gani ake rikici za su zo su shiga ko za su samu wani abu. Kasan ita Sudan Allah ya mata ƙarfin arziki na ƙasa. To ƙasashen duniya suna ganin duk wanda yake control, yake samun control na leadership na Sudan za su iya samu wani abu. To sai dai daga ƙarshe muna addu'a Allah ya sa waɗannan mutane guda biyu su samu mafita don a kawo mutanen Sudan mafita.
Sai kuma maimaicin ansar tambaya kan dalilan fari a wasu sassan Afirka da Asiya. Idan mai tambayar Malam Aminu Adamu da ma duk wani mai sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin ashiyar Agadez Jamhuriyar Niger Hamid Mahmud ya samo daga masanin harkar yanayi da ke birnin Agadez Malam Abubakar Nafi'u, wanda ya ce
babban dalili wanda yake kawo fari bisa yankin kafan Afirka abin da shafi yankin su Somalia, su Ethiopia, su Eritrea, su Kenya, babban abin da ke kawo musu fari ya danganta da rashin samun ruwan sama. Sun samu shekara 1 2 zuwa 5 ba su samu ruwan sama ba. In ka duka musamman mu na bisa yankin mu Afirka ta yamma, mu musamman ma mu na Niger, ba ko muke kawo mana fari ba mu na illa karamcin ruwan sama. Ba su isan mu bisa kan yadda muke so mu shefe-shefe mu mino noma mu. Amma tashi hankali ya mamaye su. In ka duka yanzu kamar yankin Somalia da Ethiopia, su duka kaga wannan kasashen biyu su duka da suna fama da tashin hankali. Shi ka gwamnatocin su sun karkata da bisa harkar tsaro da sayan makamai. To abin da kamata su yi, su ba noma fifiko, su ba noma muhimmanci, su tallafa, su samu su hannu su bisa harkar noma. Haka ma da suka yi zai iya ƙara jefa su cikin fari na yunwa da rashin abinci.
To yanzu misali zaka ga kamar yayin da wasu kasashe ke fuskantar fari, wasu kuma kasashen duniya na fuskantar ambaliyar ruwa, a matsayin ku na masana me kuke gani ya kawo haka?
Mu a bana ruwan da muka gani muka samu an jima ruban mu da an ga ruwa shekarar shekaru ruban mu da an ga ruwa. Kuma banda haka nan babban matsalar mu ne Niger, muna fama da rashin hanyoyin ruwa, hadda sayan filayi mutane da suke bisa hanyar ruwa, duka an zo an yi gine-gine bisa hanyar ruwa. Shi ma wannan ka gani yana iya ƙara ambaliya. Me yasa? Inda ruwa suke bida, inda kasa hanyar sai ne yanzu an zo an sai da an yi gidaje, shike ka haka nan.
To me yasa ake fuskantar fari a wasu yankuna na nahiyar Asiya har da kasar China?
Abin da yasa China take fuskanta harkar fari, in ka nuri kasar China abin ai tana da yawa. In ka dauki murabba'in kasar China a duniya ta zo biyu ko ta uku, su ma a can akwai yankunan da a yankunan su masu fama da rashin samun ruwan sama. Banda wannan kuma mayan kamfanonika gare su da kasar masu fitar da hayaki na gurbata muhalli, shi ma wannan ya taimaka ma fuska harkar fari.
Kamar taya ne kake ganin waɗannan kasashen na kafin Afirka za su tunkara waɗannan matsalolin?
Abu guda ne wanda za su tashi su magance wannan matsala ta fari. Abin da ya dame su dole sai an dafa, sai gwamnatocin su sun yi tsaye haikan bisa abin da shafi harkar noma. In ba haka nan ba har yau dai ana nan gidan jiya.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama Adamawa Najeriya da Malam Abubakar Nafi'u na birnin Agadez Jamhuriyar Niger da wakilanmu Muhammad Salisu Lado da Hamid Mahmud da producermu da kuma injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Masu sauraro, da haka za mu nade tabarmar shirye-shiryenmu na yinin yau Asabar. Sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah mai duka ya amince, ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Kafin mu yi sallama da ku, mun samu labarin rasuwar Alhaji Halilu Ahmad Getso, ɗaya daga cikin masu sharhi kan lamura da muka saba hira da su. Sai dai bayan mun aika da ta'aziyyarmu, muka samu labarin akasin haka. Muna neman afuwa, muna kuma addu'ar Allah ya ƙara wa Alhaji Halilu Ahmad Getso lafiya da tsawon kwana. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona Nandudu da ta shirya ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokaci Mr. Nelson. Daga nan birnin Washington DC, Aisha Mu'azu take muku sallama. Ma'asalama.